حديث من أقاس ملعوفا كتب الله له 73 مغفرة دا أكاتي من الله يأتي دوود يكي مكيون دا يكي تكين سن مثلا شن حالي الله زير بوتامشي غافرة 70 دا واحدة منها بها صلاح أمره كله dai daga ciki a ciki akwai yaruwar lamarin sa gabaki da waisnano 70 darajatun yawmul kiyama guda 72 zai zama mishi daraja ranan kiyama wannan hadisi misali ukaili ya kawo shi marfu'i daga Anas ya kawo shi a cikin littafin shi addu'afa kenan yake cewa wal muttafim biwadihi ziyad bin abi hassan ziyad dan abi hassan ya kawo hadisin ibn hibban ya kawo shi a cikin littafin sa mai suna addu'afa wal majruhina sannan imam al-buhari ya kawo hadisin cikin tarihi al-kabir hadibu ya kawo shi cikin tarihi na sabuna imi ya kawo cikin tarihi al-asba'an sannan kuma baihaqi ya ruwaitar da shi wa qala tafarrada bi yake cewa ziyad dan abi hasan din shi ya kadaita da ruwayan wannan hadisin sannan ibn asakir ya ruwaito ta hanyar shi din dai amma malamai da suka yi hadisin naqdi sun ce hadisin ba maudu'i bane kamar yadda ibn jawziya fada hadisi ne wanda ya zama laifi da haka misali ba laifi ya istishari da shi wajen targibi amma ba za a amfani da shi misali akan abin da ya wuce haka ba hadisi na gaba shine man qalalil muslimi hajatan min hawaijid dunya duwanda ya biya mu wani musulmi bukata daga cikin bukatunsa na duniya kallallahu lahu isnatayn Allah zai biya masa isnatayn wa 70 haja bukata 72 hajatun asahalu hal maghfira mati karanci daga ciki shine Allah zai masa gafara wannan hadisin imam hadibu ya kawo shi misali hadibu al-bugadadi da dai sauran sashin marwaita amma hadibu ya roto shi daga Anas kaga hadisi yana da alaka da hadisin da muka wuce a baya kenan sai dai bambanci kawai lafazi wancan an ce salasina wa salasina maghfira wannan kuma an ce sintaini ne bambanci akwai karin guda daya a cikin sanadin hadisi akwai dinaru shi wannan dinarin malamai sun magana akan hadisin da aka roto ta kansa hadisi ne maudu'i saboda shi na cikin wadda'ina sannan Abu Na'im ya roto da shi daga Sauban Maula Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kwatankwacin ma'anan iri daya amma shi kuma a sanadin shi akwai farkat shi ma farkat din nan malamai hadisi sun ce wadda'i ne na hadisi da haka hadisin shi bai da karfin da za a yi magana akan sa hadisin na gaba shine hadisin man wafaqa min aqibi shahawatan ghafara lahu ko gutira lahu duk wanda misali yayi daidai da wani abu da dan uwan shi yake so to za a gafarta masa ma'ana bukatun shi zai biya wannan hadisin shi ma ibn jawziya kawo hadisin cikin mawdu'at nashi aqaili ya ruwaita hadisin daga Abu Huraira hadisi marfu'i ko huwa mawdu'u shi kan shi aqaili ya ce wannan hadisin mawdu'i ne bai zo daga sayyidina rasulullahi wa sallallahu ta'ala sabida wa fi isnadihi mutarukun wa qad rawahu bazzar amma tare da haka bazzar ya rawaita hadisin da dabarani da baihaqi bi lafzin man ada ama ahabul muslimu shahawati harrama Allahu ala an-nar harramahu Allahu ala an-nar duk wanda ya ciyar dan uwan shi musulmi abin da shi dan uwan musulmi ke so Allah zai haramta shi zuwa ga wuta warawa bi lafzin ko kuma waruya an ruwaito da lafazin man lazzaza ahabu bima yashtahi duk wanda ya jiyar da dan uwan shi dadi da abin da yake so kataballahu lahu alfu alfi hasana Allah zai bashi lada dubu so dubu wa qala Ahmad bin Hanbali haza badil Ahmad bin Hanbali ya ce wannan hadisin ba gaskiya bane ba daga manzon Allah yake ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa Muhammad bin Na'im yani al-mazkur fi isnadihi kazzab yace a sanadin shi akwai Muhammad bin Na'im wanda shine misali yake ruwayan hadisin kuma shi makaryaci ne da haka an same shi hadisi da wancan sanadin da aka faɗa hadisin ya tashi aiki sai yake cewa Imam Tabarani ya roto daga hadisi Jabir marfu'an bi lafzin man ada ama ahahu khubzan hatta yashba'ahu duk wanda ya ciyar da dan uwan shi waina har ya kosar da shi wa sakahu min ma'in hatta yarwahu ya shayar da shi ruwa har ya kosar da shi ba adabu Allahu minan nar sab'atu hanadik Allah zai nisanta shi da kurruka bakwai gabarin wutan jahannama kullu handak masirata 500 am ko wani nastazara tsakanin su ya kai tazaran shekara 500 tsakanin su kaga misali ma baina samawati wal ardi kenan nisan dake tsakanin sama da kasa qala ibn hibban mawdu'un ibn hibban a cikin addu'afa wal majruhina nashi yace wannan hadisi ne mawdu'i sannan Ibn Hajar Asqalani ce a harjahu Hakim fil Mustadrak, wannan hakimin hadisin Hakim ya fitar da shi daga a cikin Mustadrak min hadisihi daga hadisinsa. Wa qala sahihul isnadi, yace hadisin yana da ingantaccen sanadi. Wa sakata Zahabi fi talhis al Mustadrak, Imam Zahabi a cikin talhisi da yawan Mustadrak yayi shiru ala hadha at-tasih akan ingantawa da Hakim yayi. Ma anna fi isnadi Raja'u bin Abi Ada'ul Ma'afir, yace amma matsalan a sanadin hadisin akwai Raja'u dan Abi Ada'il Ma'afir. Kad qala Hakim fi tarihi, tare da shi Hakim ya faɗa cikin tarihinsa, innahu yarwil mawdu'at wa kaza qala Ibn Hibban, yace ina ruwayan hadisai mawdu'ai haka Ibn Hibban ya faɗa. Kaga ma'ana abin da yake so ya tabbatar mana dai hadisin mawdu'i ne. Zai iya yiwa shi Hakimin ne sabori ko ko misali shi Imam Zahabi bai samu tarjaman shi Ma'afiri din bane, hakan yasa yayi shiru bai yi magana akan ingantawan da Hakimu yayi ba. Amma duk inda Hakim ya inganta hadisi ya kasance mu wanda ya ruwaya hadisin akwai magana akan shi Imam Zahabi baya shiru yakan fada. Duk da dai sashin malamai sun ce akwai wajen da shi ma Imam Zahabi din ya samu tashihi da daman gaske, tunda al-kamalullahi cikana Allah ne shi shi kadai. Hadisin mu na gaba shine hadisin ma min amalin aflalu min ishba'i kabadin kabidin ja'ia, ma'aiki ke ce babu wani aiki mafi falala a wajen Allah daga ciyar da hanta ma'abuciyan yunwa, yana daga cikin aikin da Allah ya fi so. Wannan shi ma hadisin ko da akwai magana akan sanadinsa, to amma ma'anan hadisin ya inganta. An tambayi manzon Allah wani aiki ne mafi girma ko a cikin hadisin Imam al-Bukhari da ya faɗi abu guda uku daga ciki shine yake cewa da'amu da'am, ciyar da abinci yana daga cikin aiki mafi falala. To kaga ma'ana kuma daman nan aflalul a'mal aka ce, daidai misali shi aflalul a'mal ta tanawwa'at bi tanawwa'at al-af'al, tana nau'antuwa da yanayin nau'in yadda aiki ya zo. Wannan hadisin shi ma a cikin sanadin shi dan Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Shu'ubul Iman. Ibn Jawziyya ka hadisin cikin mawdu'at mai da'adu, amma sashin malamai suna ganin cewa hadisin ma'anan shi ya zo da inganci, amma shi wannan sanadin hadisin sun ce mawdu'i ne kuma sun tabbatar da wari'in hadisi din. Hadisin mu na gaba shine man mashafi hajata akhihi al-muslim, wanda ya kai ya komo a cikin biyan bukatun dan uwan shi musulmi, kataballahu lahu bi kulli hadawatin yahduha 70 hasana, dukkan takon da yayi Allah zai rubuta mashi lada 70, wa maha anhu 70 sayya, Allah zai kankare mashi zunubi guda 70 ila an yarji, har ila an yarji har ya dawo. Shi ma wannan hadisin Ibn Jawziyya ce hadisin mawdu'i ne, amma shi ma ma'anansa ya inganta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Da dai hadisi da dama wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi magana akan taimakon kai ko taimakon juna. A Qur'ani ma ta ce mana wata'awadu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awadu 'alal ismi wal udwan. Wannan hadisin shi Ibn Jawziyya da ya faɗa, amma Imam at-Tirmidhi ya fitar da hadisin. Bayan Imam at-Tirmidhi Ibn Majah ya rawaita hadisin, dukan sun raf an tarihin, amma a sanadin hadisin akwai Abdurrahim bin Zaid al-Ammi daga babansa walaysa bi shay, da shi misali Abdurrahim dan Zaid da baban nashi dukkan su misali ba su a cikin ma'aunin malaman hadisi, ma'ana da ifai ne. Amma dai abin lura anan, tunda an ce laysa bi shay ba ce kazzabi ne ba, ko kuma kazzaba ne ba ce misali mataruka ne ba, to ya kamata a yi masanadin, a sake duban sanadin. Da haka in dai wannan shine illan hadisin ba zai mai da shi mawdu'i ba. Iya korewa a ce misali da ifin jiddan ko da ifin jiddan. Hadisin mu na gaba, man qada amama kafufan 40 zira'an adhalahu Allahu janna, duk wanda ya madan makahu jagora har suka tako 40 da shi Allah zai shigar da shi aljanna. Wannan hadisin shi ma ma'hudi ne, mutane an yi sabo da shi haka a harsunan mutane, amma shi ma dai hadisin korewan shi dai a ce da ifi. Ibn Jawziyya lan yasif bi an ja'alahu min al fi ahadith al mawdu'a, da ya sanya shi a cikin hadisi mawdu'i, ma'ana anan kuskure ne, tasifi ne shi Ibn Jawziyya. Kuma shi har na hadisin Ibn Adi ya kawo shi a cikin al kamilu nashi daga sayyidina Abdullah dan Abbas. Wa qala Abdullah ibn Abban al-Thaqafi, حدث عن السكات بالمناكير وهو مجهول سيتي أصلا ليش أكو عبد الله بن أبان السكفي كما شي عبد الله بن أبان السكفي ينا زوا دا مناكير دا سكا كما شي مجهولين أما سي إمام سيودي ذا مغني أتكين عبد الله وينا تيوا روابي إسنادا آخر أروي توشي توانا هنيا دبا أما وانتان هنيا شي ما ديه كذابان من حديث ابن عمر وقال روا من طريق الله يتجي به an kuma ruwaito ta hanyar da ba a kafa hujja da shi hanyar ma'ana mazajin suna da misali raunin hadda amma ba muttahimai a cikin imanin su ko cikin aqida ko makamancin wannan ba da haka misali hadisin da hanyoyin shi duka sai dai a ce ma hadisin da ifi ba za a ce ma hadisin maudu'i kamar yadda Ibn Jawzi ya kawo ba wallahu ta'ala alam dan ko shi Imam Albani a cikin jami'a nashi wannan hadisin ya kawo cikin jami'a nasu amma sai ya ce hadisin da da'ifi ne bai ce hadisin maudu'i ba hadisin mu na gaba shine man rabba tabiyan hatta yaqulu la ilaha illa lam yuhasibukullah duk wanda ya tarbiyan yaro har ya koma ya koya ma yaron fadin la ilaha illa Allah Allah ba zai mashi wanda ya tarbiyan yaron binciken aikin sa ba dan misali kaga ma'anan shine zai kawo mushaka haka saboda dukkan aiki dai ba abin da abu ya nuna mana in ba mutum Allah ya game shi da rahama ba zai kankare masa sai dai amma ma'anar la ilaha illa Allah la yuwazinha amalu ba za ka taba hada la ilaha illa Allah da wata aiki ba tunda ya inganta manzo Allah ya ce la yuzbiquha amalu wala tataruku zamban ita la ilaha illa ka fade ta kwaya dai ba za ta ba wani aiki da za ta wuce gaban la ilaha illa Allah sannan kuma ba wata zubzubi da la ilaha illallah za ta rage mai fadin ta kwaya daya sai ta rugurguza shi to da haka misali kaga shi kuma wannan an sa a mizanin aikin alkhairin sa kai kuma da ka koyar da shi kai ma an sa a mizanin aikin alkhairin ka kaga ma'anan zai iya kasancewa yana da asali kenan koda sanadin hadisin sun ce misali maudu'i ne saboda Ibn Abi ya kawo hadisin a cikin kamil nashi ya rawanta hadisin zuwa ga uwar mu'minina da Aisha da barani ya kawo hadisin a cikin sagir nashi to hanyar da barani din shine misali akwai zantuttuka wanda marwayta hadisin ba su kai matsayin da aka ije su na cikin hadisi ya zama maudu'i ba amma shi Imam Ibn Adina cewa wala Allah bala'u fi an Abi Umair inda Kabir bin Ahmad rahu an Shazzaquni yace ba mamaki musiban ruwayan hadisin ta wajen Abi Umair ne Abdul Karim bin Muhammad kila tanan ne aka samu misali matsalan hadisin hadisin daga ba hadisin ya Zubair inna babur ruzqi maftuhun lil ladin arsh da ma'aiki ake cewa ya ce inna babar rizqi kofan arziki abun budewa ne min ladun arshi ila qirar badal al-ardi tun daga al-arshi har ya zuwa tabbatan kasa fa yarzuqullahu kullu abdin ala qadar himmati Allah yana azurta ko da bawa gurgurdan himmansa na kaiwa da komowa Allah zai azurta shi kila ba mamaki malamai sun kai hadisin nan saboda misali abinda annabi ya nuna cewa kowane bawa an riga an kaddarta mashi arzikin shi da zai ci ba za a kara mashi ba wannan yana rubuce misali tun a cikin azan ya Zubair inna Allah yuhibbu sahar walau bi falki tamaratin yake cewa Allah na son kyauta shi kyautan ko da misali ba da hudan dabino ne ko kuma murfin dabino misali dai Allah na son kyauta amma hadisi ya inganta inda ma'aiki ke cewa shi kyauta kusulun min aksalil janna kuma Allah yana son mai kyauta hadisi da dama ingantattu sun zo da wannan ma'ana dan haka wai hibbu shaja'a Allah yana son mutum mai jarintaka shi ma hadisi sun zo da wannan koda wannan hadisi akwai magana akan sa walau bi qatl khayyat wal aqal koda jarintakan nashi kawai ne ya kashe maciji da kunama to Allah yana son wannan Ibn Adil ya kawo hadisin da Abu Nahima a cikin hilya dukan su misali su kuma wadancan suka roto daga wajen sun ce hadisin maudu'i ne sai dai shi Ibn Adi ya ce sanadin hadisin ya tike zuwa kan Sayyid Asma bint Abi Bakar ne a cikin sanadin hadis akwai Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya ibn Qurwat ibn Zubair yarwul mawdu'at an al-asbat yana ruwaito hadisi mawdu'ai daga nagartattun malamai hadisu man jabala waliyillahi amma jubila waliyillahi illa ala sahai wa husnul khuluqi wani wali daga cikin waliyan Allah ba a taba gina shi da wani abu mafi girma a wajen Allah da ya kai a gina shi da kyauta da kyakkyawan dabi'a ba shi ma wannan hadisin ma'anan shi ya inganta ko da hadisin akwai magana akan sa hadisi ma akwai hadisin ima sashin ashabu sunani da manzo Allah yake cewa mafi kusanci da dani a ranar kiyama shine wanda yafi kowa kyakkyawan dabi'a. Akwai hadisin da manzo Allah yake fadin cewa duk aikin da ka zo da shi kiyama kyakkyawan dabi'a ta fi kowane aiki nauyi a cikin mizan. Wallahu ta'ala alahu wa alam. Shi ma na hadisin ibn Addin da ya kawo shi, shi Imam Ibn Jawzi ya kawo cikin mawdu'an nashi. Tare da haka kuma Imam Ad-Darqutni ya ruwaita hadisin da rabbisa ya ce wa qala Yusuf bin Safar yukazzabu, shi yukazzabu shi Yusuf bin Safar daga cikin marwayta hadisin ana ƙaryata shi, ma'ana shi maƙaryaci ne ko kuma ya kazibu yana yin ƙarya. Wal hadisu la yasbitu, Darqutni ya ce wannan hadisin bai tabbata daga ma'aiki ba alaihi salatu wassalam. Hadisin na gaba wanda akan sa zamu kwana insha Allah shine inna safiya qaribun minan nasi قريب من الله قريب من الجنة بعيد من النار وإن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والفاجر الصحيح صحيح أحب إلى الله من عابد البخيل. وانا حديث ديوا انا سن من سن شي اчкин مختار الاحاديث ko kuma a cikin jami'u sagir na imam sayyudi akwai hadisin a cikin wadannan tafai guda biyu inda aka ce ma'anar sa manzo Allah yana cewa mai kyauta zaga yayi kusa da mutane kuma Allah na kusanta shi da shi kuma yana kusa da aljanna yana ana nisan tashi ga barin wuta. Wannan ma'anar shuwadihi ne ingantaccen ma'ana yake da shi ko da su a mazajin hadisin akwai magana akan su. Yake cewa kuma marowaci yana nisa da Allah, mutane na nisa da shi, wannan kuma zahiri ne haka yake. Duk marowaci zaga mutane za su ka niwa ya za ka hada mu'amala da wani mutumin da kankamo ba a cin abin hannunsa. Shi ko misali abinda mutane suka yi mutum shaida a wajen Allah haka zai kasance. Amma kamar yadda hadisi ya inganta an ga mutum kaza Allah ya ce, annabi ya ce wajabat, saboda mutane sun ma wannan ran shaida haka. Sannan kuma shi mani sanka yayi kusa marwaci yayi kusa da wuta, sai hadisin ba mamaki wannan ƙarin shine suka yi magana akai. Amma shi ma ma'anar shi akwai inda ya zo da ingantaccen ruwaya haka, yace mai saban Allah mai kyauta Allah ya fi san shi daga mai yawan bauta marowaci. Mutum ne ga himman ibada amma marowaci ne ba a cin abin hannunsa, to Allah ya fi san wancan mai saban Allah da yake kyauta. Hadisin Uqayli ya kawo shi a cikin Da'afa'u nashi ya inda ya jingina hadisin zuwa ga Abu Huraira ya ce laysa li hadha alhadisu asalan. Uqayli ya ce wannan hadisin ba yi da tushe, ma'ana ba shi daga cikin zancen ma'aiki. Amma abin da ya sa zamu ce mashi hadisi yana tushe saboda Imam Tirmidhi wannan hadisi akwai shi a cikin sunan Tirmidhi, kuma hadisin ba zai yiwu a ce hadisin da ke cikin sunan Tirmidhi ba ya da tushe ba. Dan insha Allah in dai mun zo karatun sittin sahihin, Allah ya sa muna raye bayan muna raye har wannan annoban ta kubushe, muka zo karatun sittin sahihin za a mukaddaman Imam Tirmidhi zamu tabbatar da cewa meye matsayin hadisan Imam Tirmidhi din. Dai ba wai muna cewa duk hadisan Tirmidhi ya inganta bane, kamar yadda shi ma kanshi Imam Tirmidhi da kanshi yana fadan wasu hadisai da ke littafin shi ba su inganta ba. Ba ko muna cewa duk hadisan Abu Dawud ya inganta bane ko Nisa'i balantana Ibn Majah, akwai hadisan da akwai maganganu a kansu da dama, hakan ya sa ma ya bude mu wasu malamai kufa. To hadisan Buhari da Muslim ma aka yi ce akwai masu magana a cikin su balantana hadisan waɗannan. Amma dai hukuncin su a mizanin shar'i, in Allah ya sa muna raye zamu ji. Sannan sai yake cewa a cikin La'adul Masnu kad aharajahu Tirmidhi wa Ibn Hibban. Imam Sayyid ya ce to wannan hadisin da shi Uqayli ya faɗa haka, har Ibn Jawzi ya kawo hadisin cikin mawdu'at, sai ya ce to Imam Tirmidhi da Ibn Hibban sun ruwaito shi. Amma Ibn Hibban ba ya ruwaito shi a cikin sunan nashi bane, ya ruwaito cikin Rawdatul Uqada. An san littafin ko Rawdatul Uqada? Littafi ne na PCA haka sosai da sosai, mun fara karanta shi da yara. In mun tashi indai tana kusa insha Allah za a danta, amma littafin tana da muhimmanci kwarai kuma tana da ma'anoni musamman abin da ya shafi makarimul ahlak. Sannan Baihaqi ya kawo shi a cikin Shu'bul Imani, Hadibu ya kawo a cikin Kitabul Buhala, sannan Ibn Hibban da ya roto ce garibin. Imam Baihaqi yake cewa tafarrada bihi Sa'id bin Muhammad al-Warraq wa huwa da'ifun, wanda ya takaita da hadisin a sanadin Baihaqi shine misali sai dan Muhammad al-Warraq da ifi ne inta qala ibn ma'in laysa bi shay, shi kuma ya dan ma'in yace shi wannan mai sunan sai dan Muhammad al-Warraq yace ba kowa bane. yace wa qarrara hadha alhadith min tariq la taqum bi hujjati an Anas wa ibn Abbas wa Aisha wa Jabir bi alfazun mukhtalifa fi hadhihi aljahul ahabu ila Allah min abid albakhil akwai inda yake cewa jahilin mai kyauta yafi mai bauta wa fi shabun safih sakin ahabu ila Allah min shehun bakhilun abid amma shi ma dai hadisin iyakan shi abin da suka ce da ifin jiddan amma ba hadisi ne maudu'i ba wallahu ta'ala a'la wa a'lamu alhamdulillah wa salamu ala rasulullah.